Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiya Alhamis 3 ga watan Agusta shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalol da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Jummai Ali zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya goyi bayan matakin rage yawan 'yan kasashen waje da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da Turanci. Wata kotu a ƙasar Georgia ta yi watsi da buƙatar ɗage shari'a tsohon shugaban ƙasar Michael Saakashvili bisa caje-cajen almubazzaranci. An yi musayar fusunoni da gawawwaki tsakanin 'yan ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon da kuma gwamnatin Syria.
To bayan kun gaba jin labaran za ku ji cewar an gudanar da wata tattaunawa akan kawo ƙarshen cin zarafin ƙananan yara a Najeriya.
The history shows that Nigeria is committed to the protection promotion of children's rights.
Tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa.
Yau Alhamis 3 ga watan Agusta ne jamhuriyar Niger take bukin cika shekaru 50 da samun 'yancin kai daga mulkin mallakan Turawan Faransa.
A shekarar bana dai birnin Doso ne ke karɓar bikin samun 'yancin kai na jamhuriyar Niger.
Za ku kuma ji shiri da majalisar dokokin ƙasar ta Niger take ɗauka na hukunta 'yan majalisa da ba su zuwa majalisa ko kuma ba su halartar zaman majalisar. Bayan haka akwai shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake bai bukatun zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da Turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. A farkon wannan shekara, Senator Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da ƙudurin dokar da za ta rage yawan baƙin haure da ake bai wa green card zuwa rabin miliyan a shekara. Yanzu dai mutane miliyan ɗaya ake baiwa katin na green card a duk shekara. So biyu shugaba Trump yake ganawa da sanatocin guda biyu a kan wannan doka, wadda ke da niyyar cika ɗaya daga cikin manyan bururen Amurka na yi wa tsarin bakin haure kwaskwarima. Shugaban ya yaba wa wannan doka a zaman wani matakin cika alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Da wani gefen kuma, shugaban na Amurka ya rattaba hannu akan dokar azawa a ƙasashen Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa ƙarin takunkumi da ya ayyana akan cewa tana cike da kurakurai. An zartar da dokar ce da nufin daddaftar da ƙasar Rasha a saboda zargin da ake mata na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Mr. Trump ya ce duk da matsalolin da ke tattare da dokar, ya rattaba mata hannu domin a samu haɗin kan ƙasa.
Jiya Laraba, wata kotu ƙasar Georgia ta yi watsi da buƙatar dage shari'ar tsohon shugaban ƙasar Michael Saakashvili a kan canje-canjen almubazzaranci. Lauyoyin tsohon shugaban ƙasar ne suka buƙaci wata kotu na birnin Tbilisi ta jinkirta sauraron ƙaran domin tun ranar 28 ga watan Yuli tsohon shugaban ƙasar ya kasance ba shi da ƙasa. Bayan da shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya soke kasancewar tsohon shugaban ɗan ƙasar Ukraine. Saakashvili, ɗan shekara 49 da haihuwa, ya ja ragaman mulkin ƙasar Georgia tsakanin shekarar 2004 zuwa 2013.
Fiye da bas-bas da ke ɗari da ke jigilar dubban 'yan yaƙin sa kan ƙasar Syria da iyalansu jiya Laraba suka bar ƙasar Lebanon. Bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar ya tsakaita buɗe wuta tsakanin Syria da ƙungiyar Hezbollah ta 'yan shiyar ƙasar Lebanon. Kafar yaɗa labarin ƙungiyar Hezbollah a birnin Beirut ta ba da labarin cewa 'yan ƙasar Syria sun doshi wani yankin lardin Idlib na ƙasar Syria da ke hannun 'yan tawayen da suke fafatawa da gwamnatin Syria. Yarjejeniyar ya tsakaita buɗe wutar da aka ƙulla ta kawo ƙarshen fafatawa shekaru uku tsakanin 'yan jihadin Syrian da aka danganta da ƙungiyar Al-Qaida da ƙawayenta da 'yan tawayen Lebanon. mummunar ba ta kashin kwanaki 6 da aka yi a yankin Jerut Asal mai tsaunuka na ƙasar Lebanon yasa bangarorin biyu suka kulle yarjejeniyar a makon jiya da ta tanadi musayar fursunoni da gawaki a tsakaninsu.
Shaidun gani da ido da jama'an soja ƙasar Sudan ta kudu sun ce akalla mutane 6 ne suka mutu sakamakon wani hari da aka kai a jiya Laraba akan jirin gwanon motocin da suke tafiya tsakanin Juba babban birnin kasar da Nimule a yankin kudancin kasar da ke kan iyakar kasar da Uganda. Mai magana da yawun kungiyar Sudan People's Liberation Army ko kuma SPLA a takaice ya faɗa wa muryar Amurka cewa farar hula hudu da jami'an tsaro guda biyu da suke raka motocin ne aka kashe. Harin na jiya shine mummunan hari na biyar a wannan shekara wadda aka kai a kan wannan hanya mai tsawon kilomita mai tan tsakanin Nimule da babban birnin Juba.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar zaben kasar Venezuela TBC Lucena ta musanta rahoton da ke cewa an yi karin gishiri akan yawan mutanen da suka fito jefa kura'a da karin akalla mutane miliyan 1 a zaben da ake ta cacar baki a kansa na majalisar da za ta sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar. TBC Lucena ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zabe na kasar Birtaniya ya yi bai dace ba, kuma ta yi barazanar cewa za ta kai karar kamfanin. Shugaban wannan kamfani jama'a ku gafarce ne. Shugaban wannan kamfani mai suna Smartmatic Antonio Mujica ya faɗa a birnin London jiya Laraba cewa ko tantama babu ya yi imanin cewa an tufka maguɗi a zaben.
Sabon kididdigan jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa farin jinin shugaban Amurka Donald Trump, wanda shi ne ya fi rasa farin jininsa fiye da dukkan shugabannin da aka yi a farkon watanni da suka kama mulki, yana ci gaba da raguwa. Jiya Laraba, jami'ar Quinnipiac ta faɗa cewa kimanin kashi 61 daga cikin 100 na Amurkawa da aka nemi ra'ayinsu ba su goyi bayan manufofin da na shugaban Amurka Donald Trump ba. An yi kididdigar ce cikin 'yan kwanaki da suka shige a lokacin da ita fadar White House take fama da matsaloli. Domin kuwa a lokacin da ake jin ra'ayin, shugaba Donald Trump ya kori shugaban ma'aikata na fadar White House Reince Priebus da kuma daraktan sadarwa Anthony Scaramucci, yayin da kuma majalisar dattijai ta yi watsi da shirin soke dokar kiwon lafiya, sokewar da shugaba Trump yake goyon baya. Dokar ta tsohon shugaba Barack Obama, dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya rataba hannu a kai shekaru 7 da suka shige. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya yi a Najeriya ya gano ana cin zarafin yara 6 a cikin 10 kana wa ana musgunawa yara kashi 50 cikin 100, wanda hakan ya sa masana suka yi zama don samo dabarun kauda wannan matsalar. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi hira da Fatima Ibrahim ta UNICEF a cikin rahotonta da ta aiko mana.
The history shows that Nigeria is committed to the protection promotion of children's rights. What we want to see is the fulfillment.
Fatima Ibrahim tace tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa ko kuma cin zarafi. Abinda muke so mu gani shine a yi dokokin kare haƙƙin yaran kuma a aiwatar da su kamar yadda ya kamata.
Some of the states I know at least 3 that have already started discussions and they are very advanced, that is Katsina, Yobe and Kaduna.
Fatima ta ƙara da cewa jihohi da suke kan gaba wajen yunkurin kudurorin dokar kare haƙƙin yara musamman ma a arewacin Najeriya sune Katsina da Yobe da kuma Kaduna, kuma tana mai fatan za a ƙara musu ƙarfin gwiwa domin sauran jihohin su yi koyi da su. Abin da ya fi ɗaukan hankali a jawabin bayan taron shine kira da aka yi wa gwamnatin tarayya da ta rika ware kaso na musamman daga kudadenta domin ta tallafawa jihohin da suka riga suka fara yunkurin kafa dokar da za ta kare haƙin yara. Hadiza Aminu Dorayi ita ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin muradin ƙarni.
Akan wannan harka na fyaɗe da ake yi na yara da na mata, shi ma kanshi vice president ya yi setting up committee ne da ya haɗu da women affairs da kuma sauran agencies da suka shafi wannan, har da su judiciary da su security agencies, saboda a san yadda za a yi a fitar da wannan al'amarin. Mu yanzu ɗaya daga cikin abin da muke yi shine mu samar da na'ura mai aiki da kwakwalwa wanda zai rinka ɗaukan duk cases da ake samu na wannan fyaɗe din.
Cikin manyan ƙasa da suka halarci taron akwai mai martaba sarkin Baddi Alhaji Abubakar Suleiman Mai Baddi. Ga abin da yake cewa,
wannan din rashin tarbiya ce ta kawo, inda akwai tarbiya ai ba wanda zai wannan fadan, kuma kai da za ka yi fadan ai baka san darajar kanka ba, barantana ka san darajar wani, shi yasa suke yi. So amma indai daga tarbiyar ta samu daga gida, wannan abin din ba zai faru ba.
Sai shugaban kungiyar Kristoci ta Arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam.
Mutane da yawa suna zuwa masallatai da coci amma ba su da ibada a cikinsu. To wannan ne yana kawo ka ji mutum ya irin wannan banzan hali wanda bayi da kyau, bai ma kamata a ce a ji ba.
Kungiyar Save the Children tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da harkokin mata ta Najeriya su ne suka ɗauki nauyin taron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. A yau Alhamis ranar 3 ga watan Agustan, Jamhuriyar Niger take bukin cika shekaru 57 da samun yanci daga mulkin mallakan Turawan Faransa karkashin jagorancin shugaban kasar na farko Jori Hamani. A jajibirin wannan ranar shugabannin kasar suna jawabi ga 'yan kasa akan nasarori da kasar ta samu da kuma kalubale da kasar ke huskanta. Wannan shekaran shugaban kasar Isu Mamman ya yi jawabi ga al'umman kasar kamar haka.
Sur le plan sécuritaire, le Niger continue d'essuyer les attaques barbares des organisations terroristes. Ces attaques
Nijar ya ci gaba da fama da hare-haren 'yan ta'adda da ke kai makasar farmaki daga maɓoyarsu da ke ƙasashe makwabta. Amma mun cimma nasarorin kasancewa ƙasa da ke cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya ta hanyar biyan wannan tsaron da tsada, kamin ya kira ga askarawan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar da su ƙara ƙaimi domin ceto mata da yara 39 da 'yan ta'addar Boko Haram suka yi awon gaba da su a garin Ingilewa a ranar 2 ga watan Yuli shekara ta 2017 a cikin jihar Difa.
J'exhorte nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue.
A fanni na biyu, jawabin shugaban kasar ta Niger ya shafi karuwar al'umma, inda yake cewa
le deuxième défi stratégique majeur que je voudrais évoquer est le défi démographique. Au rythme actuel,
kalubale na biyu da nake son na ambata shine yawan al'umma, inda jama'ar Niger ke iya rubanya har so biyu a cikin kasar a ƙasa da shekaru 18 masu zuwa, kuma tana iya kai mutane miliyan 40 a shekara ta 2035, ko kuma ta habra zuwa mutane miliyan 75 daga nan zuwa shekara ta 2050. Abinda ya kamata in ji shugaban kasar shine hankali na son mu yi nazarin waɗannan shekarun masu zuwa. A bangaren fanni na uku, Alhaji Isu Muhammadu shugaban kasar Jamhuriyar Nijar ya ce,
le troisième défi stratégique de notre pays est le changement climatique dont les effets se présentent sous des formes diverses.
Kalubalenmu na uku shine canjin yanayi wanda ke haifar muna da ambaliya da gurgusuwar hamada tare da kawo matsaloli na yau da kullum wa al'umma, haka da haddasa illa ga yanayinmu. A shekarar bana dai birnin Dosoni ke karbar bikin samun incin kai na Jamhuriyar Nijar, wanda a lokacinsa magabata na kasar da na jahohi da gundumomi ke jagorancin bikin shebka itatuwa a duk fadin Jamhuriyar ta Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
To ma da Allah raya Niger kuma sanda ake haro da mamman bako. A yayin da ake bukin haifuwar ranar Niger, Majalisar Dokokin Kasar kuma tana shirin daukar tsauraran matakai akan wakilai da ba su halartar zaman majalisar. Wannan al'amari dai da dadiyar dabi'a ce a kasar Niger, duk da cewa ana biyan su wayannan wakilan majalisa amma ba sa zuwa majalisa akai-akai. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga birnin Yamai.
Mafari kenan da masu alhakin tafiyar da al'amura a majalisar dokokin kasa suka ga dacewar saka tsari danganin kowane wakili yayi aikin da talakawa suka dora masa alhakin yi. Inji kakakin ƴan majalisar dokokin kasa na PNDS tarayya Sa'adu Dille.
Aya ta 10 ta kundin tsarin majalisa shine yake wannan zance. An ce dai rana in baka zo ba ya kamata a cire ma wannan haƙƙi. Ita ne majalisar Niger tuwa da ake farawa dai ba a taba aiki da wannan kudirin ba. Shi dan majalisa zabo shi akai. Babban ayar tambaya ita ce shi su ƴan majalisa abokan shi suna da ƴanci su kore shi. To sai aka ce to abun nan yadda ya kamata dai a tsaida wato hakuncin da za a yi ma dan majalisa bisa ga zancen kuɗi abinda duka alhakin da ya kamata gwamnati ta kebe mai a hana mushi.
Yan adawa waɗanda sau tari sukan kauracewa zaman majalisa a tsawon kwana da kwanaki saboda dalilai na bambancin aƙida na kallon shirin soma aiki da sabon tsarin zaftare albashi da kuɗaɗen allowance tamkar wani yunkurin huce takeici daga bangaren masu linjaye. Saboda haka dan majalisar dokoki Lawali Ibrahim Mai Jirgi yace
ya ka saka aiki amana ce ka dauka, ya kamata ka zauna kai aiki dan ka kula, amma ina anhwanin mai zaman da bai iya kare talakan shi da cutar da shi da ake taron da suke wanda ke zama kidi miske wata suka ce wani dan majalisa ke yi ta wanda kitin bangaren gwamnati ya ce yau Niger yunwa take hatsi mai rahusa da ake ba talaka kadan ne bai ishe shi ba, yau gidan likita babu magani. Mu abinda muke ta dardara ai cikin kundi ne nace idan zaka cin tuwo da mugu sai wa kabu dogo kosha.
Waɗannan ka'idodin cikin gida da majalisar dokokin kasar ta Niger ke shirin zartar da aiki da su akan waɗanda ba sa halartar zaman majalisa sun tanadi hukunci mai tsanani da ka iya kaiwa ga korar dan majalisar da ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya saka kafarsa a zauren wakilcin al'ummar ta Niger ba. Dalili kenan da ƴan adawa suka ce makarkashiya ce da aka kitsa takanasu da nufin korar jagoran su Hamma Amadu daga kujerarsa ta dan majalisar dokokin kasa, kasancewarsa yana hijira a Faransa tun a shekarar 2014. To amma masu linjaye sun musanta wannan zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 1:18 na dare kenan a dan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hui ba ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Rukon kwariya wata 6 ana bakin cikin mace ta je ta yi, to kuma sai kake tunani idan zabi ya zo za a bar su su yi. To wannan magana da kaga muna yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zabi ya zo.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata, kungiyar da ke fafutukar ceto ƴan matan Chibok Bring Back Our Girls ta yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Najeriya domin yin tuni game da buƙatar gaggauta sakin sauran ƴan matan da suka rage a hannun kungiyar da kuma dukkan waɗanda kungiyar ke garkuwa da su. Yayin da a maida martaninsa, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya bayyana cewa gwamnati tana kan tattaunawa da nufin ganin an sako su nan ba da dadewa ba. Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. To kafin nan bari mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulki. A daidai lokacin da mata a jihar Kano ke bayyana takaicin kin amincewa da ba mata mukamin kantoman riko na karamar hukuma, sai gashi a makon da ya gabata Majalisar Tarayyar Najeriya ta ki amincewa da sa batun aiwatar da yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma na ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Abin da ƴan fafutuka ke bayyanawa a matsayin koma baya. To yau ma muna tare da Maryam Hali da kuma Hawwa'u Elyakub dukansu ƴan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara waɗanda ke tsokaci kan harkokin siyasa a jihar Kano.
Rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi. To kuma sai kake tunani idan zabi ya zo za a bar su su yi? To wannan magana da kaga muna yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zabi ya zo. Wannan ba shakka yanzu dai akan tubalin da muke magana shine na cewa an zare wannan sunaye na mata a cikin kantomomi. Amma lokaci zai zo da zamu yi magana mu wara da mata kai akan su fito a dama da su.
Kuma a baya me yasa wani zai ce me yasa kun yi shiru tun da duk zabukan da ake yi ma zaki ga matan ma ba sa fitowa. Me yasa sai a wannan gabar za ku ta surutu musu?
Mata nawa ne suka fito zabe aka kada su? Aka hana su kai wal aka hana su kai labari? Mata nawa ne suka fito?
Mata nawa suka fito?
Na san da Ja'atu ta fito. Na san barista Sa'ida Said, na san da akwai Zainab Audu Bako, na san mata kansuloli da suka fito ko ni idan da
ga takwarancin Maryam kofar mata.
Ga Maryam kofar mata ko ni da zan samu dama da zan fito a kansula ta unguwarmu. Amma ba za su baka wannan daman ba duk yanda za a yi mazanin sun tattare sun babbake kuma idan an zo ƙuri'a kuma a ce mu ne nan za mu yi musu arangizan ƙuri'a mu je mu yi musu ruwan ƙuri'u to lallafa idan ba a ba mu dama ba to mu ma fa za mu fara.
Hajiya Hawwa, yanzu ba kya ganin cewa ya kamata kuma komawa yadda kai cewa jami'in siyasa su dinga ba mata gurabe na takarkaru alabashi al'ummar gari su yanke hukunci?
To ni dama da daga farko ma wannan tambayar ka fara yi ina ga da ba mu yi maganganu masu yawa ba. Daga farko dai abin da ya kamata al'ummar gari ma su fara sani shine menene ita mace, saboda akwai sau da yawa za ka gani ko muna magana da 'yan uwa mu 'yan Najeriya wanda ba su zo daga nan ba kullum a tunaninsu matar musulmi 'yar arewa tana da ci baya na ɗaya kenan, na biyu ana tauye mata haƙƙinta, na uku ma shin su ƙanƙyamin ma addinin mu suke yi saboda suna gani addinin mu ne yake tauye mana haƙƙi? Kuma mun san wannan ba haka bane ko kadan. Na farko shine mutanen gari su sani tsakani da Allah ba mu yi wa addinin musulunci adalci ba ko kadan saboda muna ta boyewa a bayan shi muna barna. Na uku malaman mu su fito su ringa fadin gaskiya su dadan tunawa mutane darajar mace da irin abubuwan da ya kamata a ringa yi don saukakawa mata da yara rayuwar su. Na hudu shine gwamnati ta sani duka abin da take yi ta ajiye wani gurbi da policy wanda zai dadada rayuwar mace da yara. Wallahi idan mace tana cikin bala'i ƴaƴanta suna cikin bala'i, kuma idan mace da ƴaƴanta suna cikin bala'i wallahi al'umma gabaki ɗaya sai ta gurbace. Idan kuwa mata suna cikin raha suna jin daɗi dole ya zamanto za su samu natsuwa wanda za su kula da ƴaƴansu da mazajensu wanda zai kawo rahama a cikin rayuwa.
To amma idan haka ne tunda jami'in nan su ne inuwa ko wato lema da ake shiga a ƙarƙashin su a tsaya takara sannan a nemi ƙuri'ar mutane, me kuke yi ne a kungiyoyi irin naku nan game da jam'iyyu su fahimci cewa ko shugabannin jam'iyyu su fahimci cewa akwai bukatar a dinga ba matan nan suna wato takarwa da ta dace?
To ni dai kamar yanda na yi maka magana daga bisani tun daga farko ina yawan shigowa kungiyoyi kala-kala waɗanda suke nema na in ba su shawarwari akan harkar jinsi, kuma na san kungiyoyin nan kamar su DAG su da su kansu masu gender studies na gender research center ta BUK duk waɗannan hoɓɓasan suna ta ƙoƙari suna nunawa cewa a sauwaƙawa mata akan irin waɗannan harkoki, saboda siyasa ce inda America ake yanzu zan fito siyasa in za a bi doka irin ta America babu wani banga babu zage-zage irin wanda muke gani nan babu wani kashe-kashe sai ka fito siyasa ba wani abu bace ba saboda kai ma kana so ka taka rawa a cikin tallafawa kasar ka. Amma abu ne wanda namiji ma yanzu ni a matsayina na mace idan ɗana ya ce zai shiga siyasa so dole gaba na ya faɗi, saboda yanda harkar siyasa take tafiya dama babu tsafta ita kanta.
Kuma kya ganin kamar kuna da rawar da za ku taka ku mata wajen tsaftace shi din?
To ai shine muke yi yanzu, wannan maganganun da muke yi shine rawar da muke takawa a yanzu, kuma in Allah ya taimake mu muka samu dama gwamnati ta fahimce mu cewa ba adawa muka fito yi ba ba kuma gaba muka fito yi ba su ma wayannan kungiyoyin na siyasa suka fahimci cewa a tallafa musu muke so mu yi kuma mu ma muna da ƴancin mu a matsayin mu na dan adam yanda muke fita mu karatu in kuma muke taimakawa mazajen mu a gidajen mu muna da dama yan a bamu wannan dama mu ma mu samu mu zamanto muna gwagwarmaya ta taimakawa kasashen mu ko kuma jihohin mu saboda haka ni ina gani ya kamata a yanzu mun zo gabar da za a ce mutanen mu suna da wannan ilimi
Ajiya Maryam a ƙarshe yanzu ga abubuwa yadda suka zama kuma tayi har yanzu ma za a iya cewa kuna da jan aiki a gaban ku na su kansu jami'in siyasar basu kamar basu fahimci rawar da ya kamata ku taka ba ko za ku taka a harkokin siyasar nan to kuma gwamnatocin an hau su ma din kusan dai haka ake an bar ku dai a matsayi na nadi na nadin ma gashi nan ana kikikaka a wasu wuraren yanzu menene mafitar ku
mafitar shine a wayar da kan mutane su gane cewa ita ba mace ita ce ta cancanta ma ta fito ta tsaya takara idan ta ci zabe ta yi shugabanci saboda ita matan nan da kake gani mace idan ka duba ta uwar wani ce yar wani ce kanwar wani ce yayar wani ce matar wani ce dan haka idan mace tana mulki sai ta fi kula da addini da al'umma akan namiji dan haka idan al'umma ta ma gane haka musamman al'umman mu nan arewa wanda ake amfani da addini ake nema a tauye mata idan al'umma ta gane cewa ita fa mace idan za ta yi mulkin nan sai mata fi yin adalci akan namiji al'umma ta gane wannan sannan kuma sai ya zama cewa ita kanta siyasa an tsaftace ta yanda idan mace ta fito babu wani abu da za ta gamu da wani tarnaki ba ga rayuwarta ko ga rayuwarta ko wani cikas ga rayuwarta ko rayuwarta ko rayuwar wani dake kusa da ita to a lokacin ne mata su iya fara fitowa amma a yanzu a yadda muke tafiya ba matar da zaka ce ta fito ka ce ta fito ta tsaya takara ta za ta fito ko da ta fito to na farko gashi yanda mazan nan za su yi yadda suka yi su zare sunanta na biyu kuma ga matsala ta al'umma za su ba ta wani fahimta ne ko kuma wani fassara wanda bai kamata ba dan haka abin da ya fi cancanta shine sai an fara wayar da kan al'umma sannan a wayar da kan su kansu matan akan ya kamata su fito su ma a dama da su ba wai domin wannan zai yana da wani abu da zai ko kuma zai taba addinin su ko zai taba al'adar su ko zai taba matsayin su na cewa su mata ko mutuncin su ko matsayin su na mata ba
Asha wa me sakonki
na sakona na karshe shine dai kamar yanda ƴar uwa ta Maryam ta yi magana wallahi duk wannan kace nace din da ake yi rashin ilimi ne wanda ko kuma zan ce rashin fahimta ce da rashin wayewa idan mutun yana da ilimi in kai masa bayani ya kamata a ce zai fahimce ka sai muka ga ya kamata din in Allah ya baka ilimin ko mace ko namiji ka fito kai ma kai naka gyara kayanka ai bai taba zama sauke mu raba ba
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake bai wa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. Jiya Laraba wata kotu a ƙasar Georgia ta yi watsi da buƙatar ɗage shari'ar tsohon shugaban ƙasar Michael Saakashvili a kan caje-cajen almubazzaranci. Fiye da bas-bas tsari da ke jigilar dubban 'yan yakin sa kan ƙasar Siriya da iyalansu jiya Laraba suka bar ƙasar Lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Siriya da ƙungiyar Hezbollah ta 'yan shiyar ƙasar Lebanon.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Khadija wadda aka fi sani da Kaji zuwa ga Ada Inayo da Haja da Ummi da Iman da sauransu. Allah ya gafarta masa ya mata tukuici da gidan aljanna sai kuma ta'aziyya na rasuwar wadda ake kira Mrs. Lado Apollos Tambaya ma'aikaciyar Road Safety a Yola wacce ta rasu ranar Lahadi za a yi addu'an jana'izanta gobe a cocin Ekwa a Gombe da karfe 10 na safe. Allah ya ba dangi haƙuri. a madadin Jummai Ali da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makerin ne ke sallama da ku a huta lafiya.